بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. يا مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
من يعبد الله سبحانه وتعالى مكوامي كومي شيني هذا ما وانا مسلاتي ميتاد البركه بقم مسلاتي جمعة نانا تكين غرين دوس انجار جغاوة اولا يمتشي نالي تنين وانا يوشدا غوطة رمضان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 23 ga watan 2 miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman, sura ta 43 a jerin saukan Alkur'ani, sura ta 55 a cikin jerin rubutun musafin Alkur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala yace wasama arfa'aha, sama Allah ya daga wato ginin ta, wa wada'a al-mizan, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa adalci, Allah ta tsaho fil mizan, domin kada ya zama kun yi shishigi a cikin sha'anin awo. Wa aqimu al-wazna bil qist, ku tsayar da ma'auni da adalci, wala tuqsiru al-mizan, kada ku tauye ma'auni. Wal arda wada'aha lil anam, kasa Allah ya riga ya kafa ta domin talikai. Fiha fakihatun, a cikinta akwai kayan marmari, wan nakhlu dhatul akmam, da kuma bishiyoyin dabilai wanda suke da kwasfar da ƴaƴa suke ciki. Wal habbu dhul asfi war rayhan, sannan Allah subhanahu wataala ya samar da kwayoyi wanda suke da ganyaye ko kuma suke da kaikayi. War rayhan, da kuma ganyayen kanshi ko kuma arziki. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku ko biyu kuke karyatawa jinsin mutane da aljanu? Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ambaci wato ainihin baiwa da ya yi katafariyar rahamarsa, wadda mafi girmanta shi ne da ya sanar da bayinsa Alkur'ani, kuma Allah ya haddace ɗan adam ya sanar da shi bayani yadda zai furta manufofinsa, kuma ya fahimci abokin tattaunawa. Kuma Allah ya mana bayanin cewa da rana da wata dukansu suna gudana gwargwadon wani lissafi wanda yake tsararre, sannan da taurari da bishiyoyi suna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada. To sai Allah ya ce wassama'a rafa'aha, sama Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka ta. ووضع الميزان كما الله سبحانه وتعالى يكفى عدلته أنا إذا مكدوبا الله سبحانه وتعالى بأنبتيا الاتسامة فكمكم آيوي دداما سن أنبت الله سبحانه وتعالى شيني الاتسامة أنا سيأكي مغانا أكن أوكا كاتا دومين gwanin cewa a wajen daukaka ta shi yake nuna maka kwarewa a wajen gina ta kamar yanda muka sha faɗa duk kwarewar wani magini kowane ne shi bai isa ya somo aiki daga sama ba yace zai soma zuba dakin sannan kuma daga baya saka filin sannan kuma ya dora abin da zai dora dole ne sai an somo daga ƙasa kuma abin nan da yake sama dole sai an tokare shi to amma Allah subhanahu wata'ala aikin sa ba haka yake ba kuma duk abin da dan adam yayi ko menene dole sai ya tsufa sai tsufa ya zo masa dole sai karfin wannan abin ya ragu ko menene in dai shiri ne na dan adam kuma dole sai yanayin sa ya canza sai ka gan shi ba a kallon da ka saba ganin shi wanda zai dauki lokaci to amma shi aikin Allah subhanahu wataala kamar nan tunda Allah ya yi babu wanda ya taba gani inda ta falga ce ko ya zama ta kode ko ta samu ta tangarda yadda Allah ya yi haka nan kuma tabbatar da wa ba sai ka ga to Allah sai ke cewa rafa'aha Allah subhanahu wataala shine ya daga ta wa wada'a al-mizan kuma Allah ya zamo ya tabbatar da ma'auni ya kafa ma'auni to me ake nufi da ma'auni anan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da ma'auni shine adalci saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna معهم الكتاب بالحق والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله سبحانه وتعالى كتوى تبت لقد أرسلنا رسلنا بالبينات تبت من أيقو من ذنم دهجوجي كرر وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الله سبحانه وتعالى كتوى من أيكو من ذنم كما سيزم ومن باس هجود دفك نسوء أي كوني دك الله سبحانه وتعالى كون من ذو الله باش مؤجزة والدول متانا لوك تنسل صلى ما مثل سوى شيء الله نعيكو شيء فنأتي وأنزلنا معهم الكتاب والميزان kuma sai muka sauko musu da littafi da kuma ainihin ma'auni ne ya kuma nasu bil kisto domin mutane ya zamo sun tsayu da adalci to nan sai malaman tafsiri suka ce Allah ya saukar da adalci tun daga manzon farko da Allah ya soma aikowa har duka duk wani manzo da Allah ya aiko to sai da ya aiko shi da tabbatar da adalci a banka sa domin adalcin nan da shine komai yake iya gudana duk lokacin da aka rasa adalci a rayuwa to komai ya sakwarkace komai ya lalace kuma ba za ka iya cin nasara akan dukkan abin da ya zama ainihin an sa gaba ba to saboda haka Allah sai ya ce والسماء رفعها كما سيتي وضع الميزان وسما لما يتكتي ونن إشارة تزوى غطوكك دكما درجة آدنسي ألا دي أمبت سما كما سي أمبت آدنسي فبو دي سما مطوككياتي كما يندشي ما آدنسي مطوككيني كما شيني كشمبا ينقوة إرلايوا rayuwarka kai kankin kanka rayuwarka kai da iyalanka rayuwarka da abokananka maƙotanka abokanan mu'amalarka a matsayinka na shugaba wanda kake shugabanta muddin aka rasa adalci to komai ya rushe a wannan zamantakewa to shi sanya Allah subhanahu wataala ya sha maimaita adalci a cikin ayoyi na alqur'ani in muka duba anan an ambaci al-mizan kusan har so uku a wannan jere Allah ya ce was-samaa rafa'aha sama Allah ya daukaka ta sai ya ce wa wada'a al-mizan kuma Allah subhanahu wataala sai ya kafa adalci ya tabbatar da adalci sai ya ce Allah taqaw fil mizan nan suka ce taqdirin li Allah taqaw abinda yasa Allah ya tabbatar da wannan adalci domin kada ku yi shishige a cikin sha'aninsa kuma sai ce wa aqimul wazna ku tsayar da ainihin adalci bil qisti ta hanyar kuma adalci to sai malaman lugha suka ce al waznu ya bambanta da al qistu shi al waznu asalin tsantsan larabci ne amma shi al qistu ya zamo mu'rab ko musta'rab wato larabtar da shi akai asalin sa lugha ce rumiya domin zaka samu akwai yaren da yake aro wata kalma kuma sai ya mayar da ita tasa kun ga mu yanzu a matsayin mu na Hausawa an ce da za a zazzage yaren Hausa a tsiraita shi a tsatsefe shi to da wahala ya wuce 20 a cikin dari kusan 80 a cikin dari duk ba yaren Hausa bane wani sai ka samu larabci ne sun ce duk wata kalma da ta soma da al a cikin Hausa zai yi wahala in ka bibiye ta zama ba larabci ba inda ta soma da al to zaka samu cewa insha Allah larabci ne to sannan akwai wani sashi na barbarci wani sashi na fulatanci wani sashi ma na ainihin yarabanci duk dai ga sunan haka aka tarkazo aka har hado to shi ya sanya sai yaren Hausa ya zama ya bunƙasa bal suna cewa duk yaren da baya aro da wahala ma wannan yaren ya zama ya kai gaci domin zai daskare ya zama bai san abubuwa da yawa ba almuhim wannan alqistu dai wa daga cikin malamai suka ce ba asalin larabci bane ba to nan an maimaita al mizan har so uku Fakhruddin Razi a cikin tafsirin sa Mafatihul Ghaib yake cewa al-wazn na farko da na biyu da na uku kowanne ma'anar sa ta bambanta nan da yake cewa wa wada al-mizan to al-mizan sai da ma'ana nufin al-adlu adalci wato Allah subhanahu wataala ya kafa adalci ya tabbatar da adalci to sai aka ce Allah taqaw fil mizan kada ku tsallake iyaka a cikin awo to anan sai suka ce ana nufin kuma aikin domin yanzu in aka ce awo yana daukar abinda aka auna ko kuma sunan aikin zaka ce wani ya auna kaza na auna kaza sun auna kaza to kaga awon shi kansa wato suna ne to sannan aka ce wato Allah waqimul wazna bil qisti to shi kuma al wazn sai zama shine al mawzun shi kuma abinda za a auna din ina fata kuna fahimta kun ga kenan adalci shine ainihin tusha to sannan kuma aikin sannan kuma shi mafulun bihi abinda aikin ya fada a kansa to anan bayin Allah idan muka duba Allah ya ambaci adalci a wata ayar nun cewa ma wato ainihin daga sama aka saukar da shi ayar da na karanta da kada arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana kenan shi ma adalci Allah subhanahu wataala shine ya sauke shi me ake nufi da adalci adalci shine aje abu a inda ya dace ko menene a ajiye shi a mahallin da ya dace da shi kada a kasa kai shi wannan mahalli sannan kuma kada a wutar da shi daga wannan mahallin nasa. Duk abinda aka girka shi a ma'aunin sa, kuma wannan ma'aunin wanda ya dace, to wannan shine ake kira a matsayin adalci. A cikin Al-Qur'ani Allah ya ce inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i bil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Kun ga Allah ya ce inna Allaha ya'muru bil adli, Allah yana umarni da yin adalci. Adalcin nan kaman yanda muka faɗa, kai kankin kanka dole ne sai ka yi wa kanka adalci. Kishi adalci shi ne zalunci, ta yadda ba za ka kai kanka zuwa ga abin da zai cutar da kai ba, kuma kada kai abin da ya wuce tsaka da Allah subhanahu wataala ya baka dama. Kun taba jin kissan hada abokantaka da ma'aiki alayhi salatu wassalam yayi tsakanin mutanen Makka da Madina? Daga cikin wanda aka hada alaka tsakaninsu akwai Abu Darda da kuma Salman al-Farisi. Sayyidina Salman shi aka hada alaka ta abokantaka da Abu Darda. To a lokacin kafin a ainihin kawo ayar hijabi, ba ai wahayin ayar hijabi ba, Salman watalan ya shigo gidan Abu Darda sai ya ga matarsa ba yadda take, ma'ana ba tsafta, ba kwalliya, ga ta nan wato kaman dai ba matar aure ba. Ita ke kuma me zafi haka? Ta ce to ai abokin naka ne babu ruwansa da sha'anin mata. Ma'ana Abu Darda in ban da kiyamun laili da karatun Al-Qur'ani da azumi babu abin da yake gabansa. To Salman watalan sai ce to zai zo zai kwana a gidan abokinsa. Da ya shigo gidansa suka dan taɓa hira bayan an ci abinci, to shikenan sai alwala zai so mu kiyamun laili, sai ce to ka dan kwanta ka huta tukuna, ka dan kwanta ka huta, ai kayi salloli kayi kaza. Ya dan huta ya taso ya ce to kuma ka je ka ziyarci iyalanka. A takaice dai wannan dare ya hana Abu Darda abin da ya saba. Wannan abu ya dame shi, ana wayar gari ya je wajen mai alayhi salam ya ce ya mai Allah wannan abokina ba ya takura mun, kaji 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 nan tashi yi kiyamun laili, sai wajen da sai na je na tsaro sa kuma na dan abota ya ce ga ya tsala. Sai manzo Allah ya ce sadaka Salman, yace Salman yayi gaskiya, yace jikinka yana da haƙƙi akan ka, sannan iyalanka suna da haƙƙi akan ka, ka bai wa kowane ma'abucin haƙƙi haƙƙinsa. Ma'ana kai kanka ba a yadda kai zalunci wani bangare na jikinka ba, to ballantana ƴaƴanka, ballantana matanka. To sai malamai suka ce wannan aya da Allah ya ce inna Allaha ya'muru bil adli, Allah ya yi umarni da adalci, duk wani wanda haƙƙinsa yake rataye da kai, to sai ka sauke nauyi na wajibi da Allah ya wajabta maka tsakanin kai da shi, sannan ka fita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu mu ɗauki abin da shi harka ta shugabanci. Da yawa za ka ji malamai sun faɗi ad-daruriyat al-khamsa, waɗansu lalurori guda biyar. Me ake nufi da lalura? Abin da ya zama labudda minhu. Bawali sunansa lalura, cin abinci sunansa lalura, shan abin sha sunansa lalura, kaman yanda bacci sunansa ne, sunansa lalura. Ko mustahabi ne ɗaya daga cikin wannan da na zara? Ba mustahabi a ciki, in kuma kana gani akwai sai ka gwada. Kowanne wajibi ne, dole sai ka shi ka zauna lafiya. To wannan abubuwa da malamai suka zana na cewa duk wanda zai shugabanci al'umma, wanda yake da wuƙa da nama a hannunsa, to wannan abubuwan da zai yi wanda yake shugabanta, idan ya yi ba alfarma ba ce, kuma ba buƙatar sai an ce an gode, saboda wajibi ne ya sauke shi ne ya kula da addini. Dole ya zamo addini bai bari wani abu da zai cuci addini ya kasance a cikin waɗanda yake shugabanta ba. Abu na biyu, ya kula da rayuka da jinani, duk abin da zai salwantar da ran wani, ko ya zubar da jinin wani to sai inda karfin sa ya kare sannan ya kula da dukiyoyi dukkan abinda zai salwantar da dukiyar wani ko ya rasar da ita ko ya kawo mata cikas to dole sai inda karfin sa ya kare sannan ya kula da hankula duk abinda zai gurbata hankali kayan maye kwayoyi shaye-shaye duk wani abinda zai lalata hankalin dan adam to ya toshe wannan kofa kuma ya dauki mataki ga dutse duk kowace hanya sai wannan abin zai kasance abu na biyar ya kula da dangantaka kada a bari dangantaka ta gurbace ya zama zinace-zinace suna yawa ana haifar yaya wanda ba a san su wane ne ainihin iyayensu ba to wannan abubuwan wajibi ne akan duk wani wanda zai yi shugabanci idan yayi wannan to lokacin ya fita wajen Allah subhanahu wataala Allah sai yace kuma wato abin nan wal ihsan menene ihsani ihsani shine abin da in kai ya zama kwalliya za a gode kuma za a yaba misali yanzu a ce shugaba a duk wata ma'aikata mataki na ƙananan hukumomi mataki na jihohi mataki na ƙasa baki daya a ce akwai wani ofishi na welfare wanda za a ce shi kuma wannan yana kulawa da jin dadin mazauna karamar hukuma mazauna jiha misali a ce akwai wani bangare wanda zai kula da tallafi ga dukkan wanda magidanci yana da ya yazo yana so ya mata aure ba shi da kayan daki bai da halin yi to sai wannan ofishin ya maka tagomashi a yi mata kayan daki ba wajibi bane amma idan aka yi an kyautata misali a ce akwai bangaren da yake kula da rusau idan an samu barnar ruwan sama gine-gine sun rushe an samu ambaliyar ruwa gonaki sun samu matsala to a ce akwai wani bangare da yake kula da talakawa wanda gidansa ya rushe a sai masa kwano a sai katako a sai bulo a ba shi kudin aiki a samu wasu wurare da za a samar wurin walwala a samu wayansu lambuna masu kyau na sha'awa wanda za a sa furanni da ƴan kujeru wasu ƴan fitilu masu kyau lokacin da abubuwa ya maka zafi sai ka zauna a wannan tambu kana kallon furanni filawoyi kana jin iska mai daɗi kaga wannan bai zama wajibi ba amma an faranta maka an sama maka wani abu wanda zai ƙara maka walwala to wannan ya daga cikin al-ihsan wanda ya kamata a ce an samar ma wanda ainihin ake shugabanta to amma yanzu lamarin sai dai mu ce Allah ka ji kanmu sai dai abinda ba a rasa ba Abdullahi ibn Rawaha babban sahabi akwai lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya aika shi wato ainihin Khaybar kun san Khaybar asali garin Yahudawa ne lokacin da musulunci ya ci garin da yaki to ka'ida duk garin da musulunci ya ci da yaki to duk abin da yake na gonaki da ƙasa ya zama mallakin musulunci duk wanda za su zauna a garin wanda suke nasara ko yahudu to wannan gonakin yanzu na musulunci ne sai dai a ba su matsayin su haya ko a ba su su yi aiki ya zama an ba su wani kaso na abin da aka noma to aka yarjejeniya tsakanin gwamnatin musulunci da yahudawan Khaybar cewa su noma waɗannan gonaki amma ga wani kaso da za su baiwa gwamnatin musulunci to akwai abin da ke cewa al-khar shine ayi hasashe misali yanzu kaman dabinai idan wanda ya kware ya kalli dabino ya kalli ƴaƴan zai ce to wannan idan aka sauke su ba za su wuce kwano kaza ba to da wannan za a kintata in dabino abin nan bishiya nawa ne za a ce to wannan idan aka sauke shi ga baki daya zai kai kwano 100 kaza zai kai kwano kaza to Abdullahi ibn Rawaha kwararre ne a wajen har to shi yasa manzo Allah ya sallame kan tura shi to akwai ran da manzo Allah ya tura shi sai Yahudawa suke cewa Abdullahi da zaka ba mu hadin kai da sai mai yar cikin gida ya zamo cewa baka fada wa ma'aiki alaihi salam adadin abin da muka mallaka ba ma'ana ka fada masa wani dan rabi to abin da ya tsoro mu kuma kaga sai mai kasafi tsakanin mu da shi tsakanin mu da kai sai yace to abin da nake so in tabbatar muku yace manzo alaihi salam shi nake so amma duk da yadda nake son sai yanzu idan na zo wannan har ba zan zalunce ku in faɗi abin da bai kai ba don a cutar da ku sannan ba zan faɗi kuma ƙasa da abin da ya zamo shi ne na kintata ba, ya zama na cutar da musulunci. Abin da yake daidai shi zan yi. Sai suka ceto da wannan sammai da ƙasai suka tsaya. Ma'ana a samu adalci. Yanzu misali, a ce ɗan ƙasa mai wadata irin Najeriya, tun daga makarantar firamare, sakandare, ka ce ma zuwa digiri ɗan ƙasa zai shi kyauta. Bai kashe ko kwabo ba a ba shi ilimi na wanda zai zamo mutum mai daraja a ƙasarsa. Lafiyarsa a ce idan ya je asibiti duk rashin lafiyar da take damunsa ba zai kashe fituka ba. Ƙarshe sai dai maganin nan ya raguwa in zai zubar ya zubar. Ai mun riƙo wannan rayuwar wallahi. Mun riƙo rayuwar da in ka je asibiti aka baka magani wallahi sai dai ka zubar. Hamma ita faɗa haka kawai da ka je a tara ba ƙwayoyi sai ka ce zakara kai ta haɗiya. Haka ake faɗa. Ka tambayi wanda suka yi karatun boko shekara 50-60 baya. Hatta tufafin da za su na uniform akwai teloli a makaranta. A gwada ka a yi maka ɗinki kyauta. Ka ci ƙafar kaza, ka ci ƙwai, ka ci komai a makaranta. In za ka taho hutu kuma da jani moni. Ka tambayi duk wanda suka yi karatu. Dama littafi, exercise da textbook komai kyauta za a yi maka. A matsayinka da ɗan ƙasa. To amma wannan yanzu ta zama khabar kana. Kuɗin ne aka rasa? A'a. Adalcin mulkin ne aka rasa. To wannan shi ne babban abin da ya wajaba a rayuwa irin ta ƙasarmu a yanzu a ce an ankarar da shugabanni inda sun manta. In ba su sani ba a sanar da su. Cewa wannan kujerar da kuke a kai tana da hatsari a wajen Allah. Fitarku a wajen Allah shi ne ku sauke nauyin wanda kuke shugabanta. In kuma ka san ba za ka iya ba, to ka koma gefe. Saboda lahira ka ta yi kyau, ka tashi illa ƙilan salamun salama. Bayin Allah wannan gabar, in ka ce za ka yi magana a kanta, wallahi za ka yi awanni ba ka iya gamawa ba, amma mu ɗan Najeriya, mu muka fi kowa ƙaiƙayi a cikin zuciya a wannan nuguma. Ƙasashe nawa ne ba su taka kara sun karya in ka kwatanta da ƙasarmu ba, amma ‘yan ƙasar nan sun samu kwanciyar hankali, sun samu ilimi, sun samu tsaro, sun samu lafiya, sun samu dukkan abin da ƙasashe su ya samu. Amma mu wallahi sai dai mu ji labari ana yi. Abin takaici yanzu musulmi nawa suka jagoranci ƙasarmu, suna da yawa. Amma ni dai na tabbatar in ka cire irin su tafawa ɓalewa, da wahala an baci wani ka sai san barka. Da wahala. Wanda duk suka biyo bayansu da wahala an baci wani ka sai kai san barka. Sai dai abinda ba a rasa ba, ba za mu iya kuɗin gora ba, amma dai wallahi bara gurbin ne mafi yawa. Abinda duk ya lalata wannan kuma shi ne rashin adalci. A ce an samu ƙasar da akwai ‘yan ƙasa wanda suke sama da doka, ma’ana su sun tsallake doka. Me ma’anar sun tsallake doka ba isa hukunta su ba. Ina za a ke kyawun zamantakewa. Najeriya ne za ka ji wani mutum an tuhume shi, ya ci kuɗi biliyan kaza, kuɗin da za su iya riƙe jiha tsawon lokaci bi aka bari ha. Amma sai ka ji mutum ɗaya ya mamaye wannan kuɗin ya cinye. Sai a ce to za a kafa kwamitin bincike. To shi ma kwamitin akwai kuɗinsa na wannan aiki. Menene sakamakon binciken da za a bincika shi ne shiru ruwa tasha. Ni dai wallahi ban taɓa ji ba, ban taɓa sani ba wani ya ci kuɗi na zalunci a ƙasar nan babban mutum an hukunta shi wanda kowa sun hukunta shi. In ma an yi ni dai ban sani. To shi za a daina zalunci a irin wannan. To wallahi wannan abin da ya kamata mu koka ne mu tausaya wa kanmu. In ya zamo akwai wanda ba sa musulunci, yanzu ka kalli irin Julius ɗin Yarare na Tanzania, akwai ‘yan azumi ‘yan Tanzania su suke faɗa mana irin mulkin da wannan mutum ya kasa. Ba musulmi ba ne, amma iya rayuwarsa ba a taɓa tuhumar ya ci sisan kwabo ba kan gaskiya ba. Amma mu fa. Ɓeraye daga tiyoyi ba sa da samuwa. Wallahi wannan wannan wato abun ba abun ku ai kabar abun a tausaya ne wannan kai ka ce babu lahira kai ka ce babu cikin gobe da kiyama wannan abun a tausaya ne wannan ga shugaban kasan Afirka ta Kudu nan wa sunan shi wanda shekarun nan Nelson Mandela kafiri ne ba musulmi ba amma yayi mulki da dukkan wanda yake kasa sai da yaba aka yi masa sai yin zarcewa mai shi ba zai zarce ba hudun su ishe shi mu kuma fa yanzu ya rayuwa ta to wallahi wannan abubuwa in dai ana so zamantakewa ta kyau kalman nan ta adalci ita muka rasa amma duk abin da Allah zai wa dan kasa ya bana duk abin da Allah zai wa kasa Allah yi wa Najeriya sama da wannan abu ɗaya tak muka rasa shine shugabanci na adalci shugabancin da shugaba zai dinga jin a ransa Allah zai tsaye da ni gobe a kiyama ta bayin duk wanda ya shugabanci Najeriya in dai zai samu shekara biyar zuwa sama to ka dauki alƙalami sai an lissafa shi a cikin mafiya kuɗi a duniya in dai zai dagwaranci wannan ƙasar gatari ne ya ɗauka ya je yau maskare fatanya ya ɗauka ya faɗo yau noma iya tsantsan albashinsa ne wallahi wani abun ko kunya ma a kaji an ce an yi budget ɗin wai kuɗin shan shayi na wani shan shayi kuɗin shan shayi wallahi sun ishe wata jaha wannan abun wallahi ba abin da ya bane kuma wallahi tausayinsu muke da muke faɗa musu in suka gyara su za su mora in ba su gyara ba su za su koka a ran da kuka ba zai musu amfani ba Allah ya ba da iko a gyara to saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah ta tsaho fil mizan kada ku yi shishigi a cikin sha'anin adalci kamar yadda nake malaman tafsiri wasu sun tafi akan wannan al-mizan mizan ga baki da sun ce duk adalci ake nufi wasu kuma suka ce a'a ana nufin duk wani abin da zai amshi sunan lalle ayi adalci a cikin sa adalcin nan kamar yadda na maimaita ba wai ya takaito ga shugabanni kadai ba kai yanzu a matsayinka na magidanci tambayi kanka ya nike tsakani na da iyalaina ina sauke nauyin da Allah ya dora mu ciyar wanda nake ba iyalaina tufatarwa da matsugunin da suke zaune gwargwadon samun da Allah ya yi man ne kuku gwargwadon abin da na gada ma na yi kun ga Allah sai ya ce wa magidanta liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudir alayhi rizquhu falyunfik mimma ata'ahu Allah duk wanda Allah ya yalwata masa to ya ciyar gwargwadon yalwarsa ba yadda ya ga dama ba in samun ka ya kai kullun sai an sa kashin miya a gidanka to ka tabbatar kullun an sa kashin miya a gidanka in samun ka ya kai sai an sha kayan marmari a kullun to a samu ayaba da lemo da ayaba da abarba da sauransu kullun a taba in samun ka ya kai haka amma wallahi zalunci ne kana da yadda za ka yi kai ka fita ka ce abinda kake so iyalanka su ci garau-garau akwai irin waɗannan azzalumin magidantan wallahi baya cin abincin rana a gida bai cin abincin dare a gida kuma dama gwangwaninsa na bombita da katon ɗin fake yana ɗakinsa da katon filastinsa a yi masa ruwan zafi a kai masa wallahi haka suke in zai shigo ya shigo da biredi da shi kadai ya haɗa shayin sai shayi koshi ya fice ko kuma ku sha koko da kosai wallahi zalunci ne wannan akwai magidantan da suke wannan ina tabbatar muku ya je ya ci indomi a teburin mai shayi wani ma da kaza kuma iyalansa rabansu da kaza tsoron jajibiri wallahi akwai su zalunci ne wannan ka gyara kullum ka ce aimaneji amma sai a ganka da akwati za ka ƙara aure ina ka samu kudin ƙarin auren kuma kana cewa aimaneji magidanta nawa suke koka mana mata nawa suke kokanta mana wannan akwai magidantan da zalunci su ya kai wallahi ba sa saya wa matan su sabulun wanka slifas ba sa saya wa mata sai dai ki yadda zaki ga dama yanzu wannan don Allah in sai kwange sai ha inci waye koya mata kai ka koya mata duk mai gidan da ya tsare adalci tsakanin sa da ƴaƴansa da matansa wallahi ba wanda zai masa adalci abin nan azalunci ba wanda zai masa kwange ba wanda zai ha inci shi saboda ka soke nawa inda Allah subhanahu wataala ya maka kai a matsayinka na ma'aikaci ka dauki malaman makaranta ana so ka je makaranta karfe kaza ka tashi karfe kaza don Allah ka tambaye kanka kana zuwa daidai wannan lokacin da dokar aikin ta nuna kuma ka shiga aikin ka koyar da wannan abin irin yanda inda ƴaƴanka ne haka zaka koya musu ka tambaye kanka a matsayin kalma da makaranta ka tambaye kanka a matsayin officer wanda kake kula da office kaza kana mutunta duk wani wanda zai zo wannan office ka bashi matsayinsa ka saurare shi da dukkan kulawa ka tambaye kanka haka kake a matsayinka na likita don Allah ka tambaye kanka duk wani mara lafiya da za a kawo asibiti kana je kaman abokinka ne ko ɗanka ko ƙaninka za ka yi treating ɗinsa da dukkan amana da gaskiya ka je aiki lokacin da ya kama ka tashi lokacin da doka ta tabbatar ka tambaye kanka haka kake a matsayinka na direban wani mai kuɗi kana tuka motarsa don Allah kana tuka motar nan a bisa amana da gaskiya duk sakon da ya baka zaka kai wannan sakon a bisa gaskiya motar nan idan za ka fara wata ƙara ka sanar da shi domin a gyara in kana masa gadin wani wuri duk inda kaga zai lalace ko wani za a samu tikas zaka hankara da shi a gyara don Allah ka tambaye kanka haka kake a matsayinka na mai kula da masaukin baki ka kula da su duk abin da ya kamata a yi a yi kai ne mai alhakin zuba ainihin diesel a kunna inji idan an ɗauke wuta kana zubawa daidai ko sake rabe kake ka tambayi kanka da kanka wannan abubuwan wallahi kace za ka yi lissafin su kowa za ka same mu dumu-dumu illa man rahimallah kowa masalahatsa fa'idarsa ba fa'idar wani ba duk aikin da mutum zai yi a ƙasan nan tunaninsa ya za a yi na mora na huta ba wani ya mora ya huta ba mafi yawa wannan shi ne tunaninmu to yanzu har za mu yi wani mamaki Allah jarabe mu da musibu kai baka tausaya ma wani ba kuma ka so Allah ya tausaya maka baka ɗauko layin ba wallahi to wannan kalmar dai ta adalci ka kalli kanka na kalli kaina mu kalli yadda muke gudanar da ayyukanmu ko dai a cikin gidajenmu ofisoshinmu wajajen sana'o'inmu ma'aikatunmu wannan in ka ji za ka yi lissafi wallahi ba za ka yi lissafa ba duk wani mai sana'a ya zai kalli kansa sana'an nan yadda yake yi yana inganta kamar a ce shi ne zai mora kai a matsayinka na mai wanki da guga don Allah ka yi tajin kuɗi riga da wando kaza ake wanki don Allah kana masa wanki da guga kamar in kayanka ne haka za ka yi a matsayinka na magini kana yin ginin nan yanda in gidanka ne haka ya kamata ka gina a matsayinka na bakaniki kana gyara babur din nan ko agogon nan ko motar nan kamar naka ne tsakanin da Allah haka nan kake yi ke mai abincin sayarwa ke da abincin sayarwa ana inganta abincin nan kamar kai ne zaka ci da tsabtarsa da kula da shi don Allah don haka muke a'a wallahi idan ka samu kashi biyar a cikin ɗari suna yin daidai a cikin sana'o'insu da ayyukansu suna jin kamar su suke wa kansu da kansu wallahi ka samu da yawa ni dai da san rayuwar kasan to yaushe ne kuma za mu ce wai muna son tausayin Allah da jin kan Allah ba mu ji kan kawunanmu ba ba mu tausaya ma wanda muke zamantakewa da su ba wani saboda lalacewarsa wallahi mahaifinsa zai cuta wani saboda lalacewarsa mahaifiyarsa zai cuta wani wansa wani kaninsa mahaifinsa ya dora shi akan dukiya ana kasuwanci yana rage kuɗi yana ɓoyewa yana cutan mahaifinsa kuma mahaifin nan nasa ba abin da ya rage masa na kyautatawa wani sai ya dauko shi ya sa shi akan dukiyarsa amma yana masa ainihin rufa rufa yana cutar da shi gafiya tsira da na bakin shi wannan mafi yawa shi ne haka take a rayuwa to wallahi in dai muna san daidai mu yi daidai idan ba mu yi daidai ba ba za mu taba ganin daidai ba in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha wannan shine sunnar Allah a cikin bayinsa saboda haka Allah taqaw fil mizan kada ku yi kada ku kuskura ku yi zalunci a cikin sha'anin awo ina maimaitawa awon nan kada ka dauka na sikeli ko na ainihin abinda za a ce na kwano duk abinda sunansa awo in yadi ne da za a auna tsawonsa da tape sunansa ainihin awo ballata na abinda za a zo a auna yanzu wani shedan tikila da yawa kun gane a waya yadda ma'auna suke cutar masu yin kaya wato abin yadda ka san shedan ne ya bude wata makaranta ya zaunar da su yake musu darussa yadda za su ci bayin Allah sai kai ta mamaki yanzu aka gano wannan cutar a zo a tunce ka a gaban ka wallahi baka san an tunce ka ba sai an faɗa ma sannan ka gane an tunce ka daga cikin abin da faɗa muku a cikin kissa ta Isra'iliyat akwai wani bawan Allah mutumin kirki mai addini kowa ya san shi mutumin kirki ne mai yake sana'a sana'ar shi ne awo sai wani makusacinsa ya gan shi bayan ya mutu ya gan shi a mummunan yanayi a yanayi na tausayi ya ce wani mu a rayuwa mun san ka mutum mai nagarta mutumin kirki amma ya kuma bayan ka mutu na gan ka a wannan yanayi sai ce wallahi Allah ya mun tambaya na kasa ba shi amsa ya ce abinda nake yi shi ne awo kun san sikeli yana da mazubi akwai kuma me za ka ce wani dan karfe wanda yake nauyin kilo daya kilo biyu kilo kaza a dora shi wannan abun mai nauyi a wannan bangaren shi kuma abun wannan tasar a dora ta nan a zuba abun in yayi balance yayi daidai to shi kenan to yau da kullun wannan yar tasar da ake zubawa ta yi datti dattin da kira za a rasa kwaya 1 2 3 to Allah sai ce me yasa ba ka gogewa wai kake barin datti yanda wanda zai zo awo ya rasa kwaya 1 2 3 la ilaha illa ku duba na farko ba da gangan yayi ba kuma dan abun nan da aka dan rasa kila kwaya 1 2 3 to amma me yasa baya gogewa har wanda zai zo awo ya dan rasa kwaya 1 2 a kisa ina ga wanda suke zowa su yi rubage a samu bahuna na shinkafa ta kwarai yar waje saboda ha'in da ya samu shinkafa yar gida ya tara ta da manja ya zuba a wancan buhun in ya kai ta shike ne yar waje ce in ka san da siya kake ka batta faranta shi in ya zo ya saye ta da halinta me yasa ka rina ta da manja a ta yar waje ce kai yanzu zaka so wani ya yi maka wannan ka saya in kai aka yi ma wannan zaka ji an zalunce ka kai me yasa kai ma wani wannan din to yanzu ku duba wanda ba zalunci ne ba da niyya tambayar da aka yi masa me yasa baya gogewa to yanzu dabaru na zalunci akwai wanda sun kware da zalunci da zaka je ka aulo kwano goma to insha Allah sai an zalunce ka kusan kwata ko kuma ainihin rabin kwano ko kwatar kwano a cikin kwano goma sai an zalunce ka wannan kuma Allah yace wailul lil mutaffifin alladhina idza kanu ala an-nasi yastawfun wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allah yace tsananin azaba ya tabbata lil mutaffifin kama su tauyewa su wane ne alladhina idza kanu ala an-nasi yastawfun su ne wanda idan za su auno sai sun cika cif-cif in shi zai auna kun ga tallabawa zai yi a zuba sai ya tallaba ya taro nan da nan wa idza kaluhum aw wazanuhum amma in su za su auna ma wasu awo na azuba ko gwajin nauyi yukhsirun sai su luma babban yatsa a ciki zaka ga in su za su auna ba wani sai a kwaso shar daya shar biyu shar yana ta zubewa amma shi a tsanaki sai ta cika a juye a ce daya a sake su kowata cika tsaf a ce biyu sai an yi wannan ko wuni za a yi a shi a nasa da zai auna amma kai sai dai a dinga wannan shu 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 wannan wallahi abun a tausaya wa masu irin wannan hadin Allah sai ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin azim yanzu masu wannan halin ba sa tunanin za a tashe su a wani wuni mai girma yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wunin da za a wato mutane za su tsaya gaba ga ubangijin halitta Allah subhanahu wataala ka tashi Allah ya tambaye ka me yasa ka cuci wane me yasa ka cuci su wane kamar yadda na faɗa muku wallahi akwai mahaifin da yake faɗa mun burtsatsai ya gina ya sa dan sai dun gaba wannan shi ke faɗa mun da kansa yace sai ya ga kuraye kurayen ruwa sun taru sun taru amma idan ka sai sai a bashi 1800 ko wani abu yace mun abin nan yayi tayi masa yawo a rage duk kurayen nan a cikin wannan kudin yace sai ya sauke wancan dan sai ya dauko daya dora ashe sun hada baki abinda na farkon yake bashi na biyun sai ci gaba da bashi yace kai sai na ga dai gaskiya ni dai ban gamsu ba wannan ne yake fada wa baka da baka yace rannan sai na zauna ni da kaina yace sai gashi da 9000 da wani abu ba na 10000 ba ka gobe haka jiji haka yace sai ya kira su su biyu yace yanzu kai wani a matsayin ka na dana ni nayi tarbiyya ka kuma ni na sai mutum ne mai kokari a wajen biyan kuɗin ƴaƴan makarantar sa nayi ma kaza ne ma kaza amma ba wanda zaka cuta sai ni na dora ka akan burtsatsan nan tsawon lokaci ka zaka ci bani na gaban ga musu ba na kawo wani ashe kun kada baki shi ma abinda kake bani shi ci gaba da bani to ni yanzu da na zauna wuni kaza kullun ga abinda nake samu yace suka sun koyi da kai suka yi subuti wannan uban su suka yi wa to in uban su bai tsira ba nawa zai tsira fara wanda zai tsira wanda duk cutar sa bata tsallake mahaifinsa ba to zai iya cutar mahaifin kowa yace mun wallahi wani mutum ya dauko a titi ya zaunar da shi sai to kaga mafi yawan ciniki ana samun kaza tsakatsakiya kaza sannan duk kasan tsinsa ba zai kasa kaza ba kullun na baka dama ka ci abinci na kaza in an tafi ni kuma zan baka kaza yace mun wallahi wani bare yasa to yanzu kasar da take dauke da irin waɗannan mutane amma mu dinga tsi eh dole ne idan aka dake take a dan taba daki shi ma to amma dai mun san shugabanni ba sa dai amma mu mu kalli kanmu wato matsalar ita ce in mun yi wai din wanin mu ake jarrabawa sai a dan yi sama da shi dinan dora kai fa ta abalo domin Allah ga kai ma da kake ta cewa shugabannin banza azzalumai marasa adalci to kai kuma ya za ka yi misalan irin wannan na sha faɗa muku su mutum ba ka tausaya masa amma sai kaga Allah Allah zai shirya wato wannan abin yana da yawa Allah ka ba mu iko mu gyara amin Allah subhanahu wataala ki tawqimul wazna bil qisti ku tsayar da ma'auni da gaskiya wala tuqsirul mizan kada ku kuskura ku tabar da abubuwa na awo duk abinda yake da wani gwargwado to a tabbatar an yi wannan gwargwadon ina ta maimaita mana a matsayin ka na malamin makaranta a matsayin ka na ma'aikacin office kada ka tura wannan ayoyin a wajen ma'auna su kadai kai ma ma'auni ne domin kai ma akwai nauyin da aka dora maka na kai kaza irin yanda ainihin ake bukata Allah ya dace da mu Allah subhanahu wataala sai yace wal arda wada'aha lil ana Allah subhanahu wataala sai yake cewa kasa mun halitta ta saboda ainihin tahlikai kasan nan da Allah subhanahu wataala yayi mana yana daga cikin ni'ima mai girman gaske wadda inda babu ita rayuwa ba za ta iya kasancewa ba. Na farko Allah da ya yi mana ƙasa, sai ya sanya manyan duwatsu suka kafe mana ita. Waja'alna rawasiya an tamida bikum, Allah ya sanya manyan duwatsu suka kafe mana ƙasa domin kada su dinga rawa da mu ko ta zo ainihin ya zamo takifi da mu. Sai kenan. Sannan Allah ya sa za ka dace da dukkan bukatunmu, ka gina rijiya a wannan ƙasa, sannan ka yi noma, ka yi gida, ka yi daguna, ka yi duk abin da kake so wannan ƙasar za ta biya maka bukatarka. Allah bai yi ta mai taurin da za mu kasa fasa ta mu mora ba, sannan bai yi ta da laushin da ainihin nan ma za mu kasa ainihin mora ba. Sannan daga cikin ni'imar da Allah ya mana ƙasa, duk abin da ya shiga cikinta za ta taune shi ta haɗe shi. Da Allah bai ma ƙasa wannan khasiyar ba, to duniya ba za ta zaunu a wajenmu ba. Yanzu ƙarafuna da robobi, ledodi, itace, tsummokara, kana jin wanda ƙasa ta cinye ya kai tan biliyan nawa, ba za ka iya tsafa shi ba. Da ƙasa ba ta cinye wannan abubuwan, duk ƙarfin da ka jefar haka zai kasance. Duk robar da aka jefar, leda, ko menene, to da ba za mu samu wajen kwana ba, ba za mu samu wajen yin sana'o'i ba. Amma Allah sai ya ji kanmu ya sa duk abin da ya shiga ciki za ta cinye shi yau da kullum a nemi wannan abun a rasa. Wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana. Sannan a cikinta kuma sai ya saman mana da abubuwa wanda muke da buƙatarsu. Yanzu kun ga lokacin da Allah ya yi bayanin dabbobi na ni'ima da kuma wanda ake ɗora masa kaya, ya ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. An nuna mai lokaci ya yi nisa, kun san ba su abin da ba sa so a wuce lokacin. Ku yi haƙuri sai Allah ya kai mu rana, sai Allah ya kai mu gobe, insha Allah ku shirana, ku zo mu tura idan kun tsaya. Abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada, abin da muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai ne. Wannan yake cewa malam game da mace mai tsohon ciki wadda ba za ta iya yin azumi ba, shin za ta iya ciyarwa ne ko kuma ramawa za ta yi? Mun sha faɗa cewa fatawar duk mazhabobin nan guda hudu, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iya, Hanbaliya, duk sun tafi akan cewar matar da ba za ta iya yin azumi ba, ko dai saboda in ta yi azumin tana jin tsoro waɗanda yake cikinta, tana abin da uwa ta ci ko ta sha shi ne ɗan ciki yake amfana, ko kuma idan ba ta ci ba ba ta sha ba, ba za ta samu ruwan mamunanta da ɗa ko ya za su sha ba. To ta samu ta ajiye azumi, amma idan azumi ya wuce sai ta raba. Wannan shi ne fatawar mazhabobin nan su hudu. Sai dai an samu asar daga Abu Huraira da Abdullahi bin Umar da wasu daga cikin sahabbai, su suna ganin cewa mace mai juna biyun da take ji wa ɗan cikin ta tsoro, ko kuma ɗan take shayarwa tsoro, to in ta sha sai ta ciyar. Ma'ana in ta wuni tana cin abinci a yau, in rana ta faɗi sai ta ciyar da wani cikakken abincin da mutum zai iya ƙoshi, to suna ganin wannan shi ne mamadin ainihin azuminta. Amma ni gaskiya na fi rinja yadda a yi ƙoƙari a raba, ko ba komai na ci shi ne ittifaƙin mazhabobin nan guda hudu. Abu na biyu, azumin nan farukunin musulunci ne. Na sha faɗa rukunin musuluncin nan guda biyar, ka tambayi kanka, ki tambayi kanki nawa kike aikatawa. Kalmar shahada dama mu musulmi ne, ba da ita muka shigo musulunci ba, dama tun aka haife mu musulmi ne. Kalmar shahada sai dai ka yi ta a cikin tahiyya, ko in kai na dani ne a kiran sallah, ko kuma abin da ya kama da haka. To sannan zakka da haji sai wanda suke masu abin yi, wani ma har ya gama rayuwa ba zai taɓa yin zakka ba, ko ta noma ko ta dabbobi ko ta ainihin kuɗi da abin da ya kama da haka wani har ya koma ga Allah ba zai taba yin aikin hajji ba shi da iko to kenan yanzu arkunan musulunci da muke biyu ne sallah ta kullun da kullun azumin shekara shekara to bai kamata a ce azumin mu dinga yi masa kwana kwana ba ni na fi bada fatawar cewa ki sha bayan azumi ya zama ainihin kin rama tunda ba a ce sai kin yi rama wannan a jere ba ki biyu ki huta ki uku ki huta har ki gama biyan abin da ake bi ki wannan yace to shi wannan akwai shawara da ya rubuto yace yana baiwa gwamnati a baiwa ƴan hizba to insha Allah ƴan hizban za mu ba su wannan shawara insha Allah ta'ala ba sai mun karanta shawara ta ka ba nan insha Allah za mu ba su kuma za su yi insha Allah tun da ma daga cikin ayyukansu ne wannan yace sannan sai yake cewa ina hukuncin mahaifin da ya bi ɗansa da sanda ya dake shi sai hakan ya zamo sanadiyar wato sanadiyar rasuwan ɗan nasa to wannan kotu ita ce za ta yi hukunci akan haka abinda kawai malamai suke cewa ba a kashe mahaifi da ya kashe da in ba kisan gila ba ne mun san kisan gila shi ne a danne mutum misali a yanka shi da wuka ko a harbe shi da abin nan ko kuma ya zama dai wani abin da an san kisa yake ni ina da kyakkyawan zaton shi wannan mahaifin da ya daki ɗansa da sanda har ɗan ya rasu bai yi waran da ni ya kashe shi ba ba na ji duk da cewa sanda an san za ta iya kashe ɗan adam amma ba na ji ya yi wannan da niyyar ya kashe shi almuhim dai kotu ita ce take yin hukunci me za a yi ma wannan mahaifin mahaifin da ya zama ya kashe ɗansa ba kisan gina ba to akwai horo da alƙali zai iya yi masa wannan kuma sai an je kotu wannan sai ke cewa limamin mu ne ya yi rafkanuwa a rakawo'i biyun farko ni kuma na rasa su bayan ya yi sallama sai ya yi sujada ƙabili in na tashi na cika rakawo'i biyun zan yi sujada ƙabili ne zan yi sujada ƙabili ne ko ya abin yake to ai Allah gafarta malam idan ƙabali ta kama limaminka kira dai ka san ƙabali ita ce wacce ake kafin a sallame to idan ka samu abin da ya kai raka'a ɗaya ma'ana ko da ruku'un ƙarshe ka samu ka samu sallah to idan ka samu limaminka ƙabali ta kama shi zai yi tare da kai ma'ana lokacin da ya kammala tahiyya ya tafi zai kai goshi dole ka tafi ka kai goshi tare da shi ya dawo kai ma ka dawo ya kai goshi na biyu kai ma ka kai ya zauna ya tahiyya yana sallamewa kai sai ka tashi to sai ka ciko abin da ya rage maka sai ka sallame wutan ƙabilin ta riga ta wadatar ba za a ce sai ka sake wata ainihin ƙabilin ba ina fata an gane to amma kai wai sai kake maganan ya za ka yi in ka kammalo ma'ana kenan ga alama ba kai tare da shi ba to kenan ka yi kuskure nan gaba sai ka gyara amma idan baka samu cikakkiyar raka'a ba kana zuwa an dago daga ruku'un ƙarshe sai ka kabbara ka bi liman to in ka samu ƙabali ta kama su lokacin da ya gama ta iya zai kai goshi kai sai kai zaman ka in baka kuskura ka bi shi kuka yi baka da sallah domin ka yi ƙari a cikin sallah kun ba dalili yawwa to saboda haka in ka zauna ya yi tahiyya ya sallame to kai kuma sai ka tashi ya ce malam ni ne ina azumin kafara na yi azumi guda 20 na ramadan ya ce malam ni ne ina azumin kafara na yi azumi guda 20 sai ramadan yanzu na ajiye na kafara na dau na ramadan tambayar a nan ita ce malam zan ci gaba da azumin ranar sallah kosai wa shagari wanda ya zama yana azumin kafara kuma kafaran nan ta ratso da Ramadan ma'ana kila yayi rabi ko yayi wasu azumuka sai Ramadan ya zo to wajibi ne ya aje wannan na kafaran sai ya wayi gari da niyyar na Ramadan ma'ana ya tashi da Ramadan to idan aka je karshe misali a ce wata yayi 29 kun ga za a ce gobe sallah to dole ne yayi sallah domin duk wanda ya azumi ranar sallah ya saba wa aiki sallallahu alaihi wa sallama karamar sallah ko ban sallah ba a azumi a wannan wurin to amma da an yi wannan sallah wannan shekare sai ka kodiri ci gaba da wannan kafara taka ina fata mun gane to tambayar karshe da zamu amsa a yau yace malam menene hukuncin limamin da yake liki alqur'ani yake karantawa yayin gabatar da sallah sakamakon rashin cikakkiyar harda sannan menene hukuncin mamu suma da su rike alqur'ani da su rike wato sannan menene hukuncin mamu suma da suke rike alqur'ani suke bin karatun liman yayin gabatar da sallah tambaya ta biyu malam menene hukuncin yin addu'a da Hausa cikin sujada saboda naji wani malami ya ce shigar da wani yare ba larabci ba cikin sallah kuskure ne to na farko dai bai dace limami ya rike alqur'ani ya ce zai yi karatu da shi ba musamman in abin da ya shafi sallah ce ta farilla wannan in muna bugan sallah farilla bai dace limami ya ce rike qur'ani dan ya karanta sura ko aya a cikin sallah farilla ba malamai suka ce Fatiha in yi iya da aya ɗaya ta isa masa in dai ka hadda sai Fatiha da aya ɗaya to ba za ka rike alqur'ani ba cikin maganar sallar farilla sai kenan to a sallar nafila malamai da dama suna cewa limami zai iya rike alqur'ani kamar sallar tarawihi ko tahajjudi sakamakon bai haddace ba suna hujja da Zakwan Zakwan tabi'i ne bawan Nana Aisha ne Allah ya kara mata yadda to shine limamin sunnat tarawihi to yana rike mushaf yana karantawa yayi musu ainihin karatun sallah domin ayi karatu ne to wani abin da ya shafi limami kenan amma shi mamu bai kamata a ce zai rike alqur'ani yana dubawa a lokacin da ake kafin tahajjudi ko abin da ya shafi tarawihi ba dalili shine akwai sunnonin da zai bari a sallah sunna ne mutum ya rike hannu ya dora hannunsa na dama akan na hagu kaga shi yanzu ya rasa makansa wannan sunnar sannan babu wani wajibi da ya sa ya bar wannan sannan kuma ana so ya dinga sauraron karatun limamin sai na bibiya to yanzu kaga shi nasa karatun yake bibiya ba ainihin karatun limamin sa ba wannan fastami'u lahu wa ansitu bayyita ba domin fastami'u dinnan wa ansitu ba za ta samu ga mutumin da kai kuma yanzu kana kallon Qur'ani ba saboda zuciyarka guda ɗaya ce ko dai waccan da take karanta wancan ko kuma a ta koma ce wani abin daban to saboda ka shi yasa malaman mu suke cewa ba daidai bane mamu ya ce zai rike Qur'ani yana dubawa lokacin da ake tahajjudi saboda ya rasa makansa waccan sunna amma suna cewa sai dai hali daya ya zamo limamin nan da yake limantin tarawih ko tahajjudi bai da mai taimakawa a baya ma'ana ba wanda zai masa budi idan karatu ya tsayar da shi to babu laifi malaman mu suke ta samu mutum ɗaya da zai iya bude musafi tunda ba a samu mai hadda ba to wanda yake yana da ido da zai buda to suka ce wannan babu laifi saboda a samu budi a wajen liman dan ba haka ba akwai wanda bai da karfin hadda da zai iya yin karatu mai yawa sai zai dan tsare shi ya tsare shi dawo karatu sai har can amma idan wani yana dan yi masa bude to wannan zai iya taimakawa zama abin ya tafi To sai magana sa ta biyu yin addu'a da Hausa. Mun sha wannan bayanin tun shekara kusa sai mun amsa tambayar nan. Maganganu ne guda uku na malamai dangane da yin addu'a da Hausa a cikin sallah. In muka ce a cikin sallah ko lokacin tahiyya ko kuma lokacin da aka yi goshi. Wasu sun ce su suna ganin ya halatta mutum ya yi addu'a da yaransa in ya kai goshi ko kuma ƙarshen tahiyya. Na sha faɗa tahiyya tana da abubuwa guda huɗu da ake so. Lafazin tahiyya, salatin Ibrahimiyya, neman tsari daga abubuwa guda huɗu, sai kuma addu'ar da za ka ɗora. Wannan addu'ar akwai malaman da suke ganin a kowace sallah ka iya yi da yaranka. Fatawa ta farko kenan. Fatawa ta biyu, wasu malamai suka ce a iya sallan nafila kaɗai. In ba ka da haddan wasu addu'o'i, ba ka da larabcin yin addu'a da larabci, su suna ganin za ka iya ka yi yayin da ka kai goshi da yaren da Allah ya hore maka. Fatawa ta uku, malaman da suka datse suka ce bai datse ba kuma bai halatta ka zo ka yi wani yare a cikin sallah ba yaren larabci ba, domin ita sallah tana da wata hay'a makhsusa. Da ake nufi da hay'a makhsusa, wata sifar da sallar haka take, wani abu da ba wannan hay'a ba zai shigo ba. Ai shi ya sanya ma malamai suke sabani. Kun ga dai ku duba girman kabbara harama. Kabbara harama aka ce idan mutum bai iya larabci ba zai ce Allahu akbar ba, to yanzu zai iya shiga da yarensa? Kamar yanzu a ce ga wani Bahaushe ya shiga musulunci ba dadewa, za a yi sallah kuma ana so a koya masa kabbara harama. Faɗi Allahu akbar ya ce bai iya ba, to zai iya cewa Allah mafi girma ko Allah ne mafi girma, zai iya wannan ko ba zai yi ba? Jumhurin malamai suka ce a'a, ba zai faɗa ba. Abu Hanifa ko mazhabin Hanafiya su suke cewa a iya yi da wani yaren, amma jumhurin malamai suka ce a'a, sai dai ya shiga sallar da niyyarsa a cikin zuciya, amma ba wai ya furta wani yare wanda ba larabci ba. To wannan ana maganar wani babban abu ma na shiga sallah kabbara harama, aka ce ba za ka yi da wani yare ba, to ina kuma ka riga ka shiga ma cikin sallah? To shi yasa ni abin da ke bada fatawa ɗayan biyu, ko dai in ka iya larabci to shikenan ka faɗi buƙatunka da larabci a cikin tahiyya ko idan ka kai goshi, ko kuma ka samu wani hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam kusan zai wahala a ce akwai wata buƙatar ka wanda babu hadisin da ya ƙunshi wannan buƙatar hadisi na addu'a, zai wahala. To in ma mun ƙaddara haka, ka je ka samu wani wanda ka san ya iya larabci da malamin masallaci nan, sai ka rubuta masa buƙatun naka da Hausa, ka ce malamin masallaci a maida min su da larabci in na zo sujuda in dinga yi. To kaga shikenan ka fita daga kowane sabani, ka fita daga me kowane sabani, domin su waɗancan da suka ce ka yi ba ta suka dole sai ka yi ba, amma wanda suka ce ba kyau a wajen su ainihin ka yi laifi. To aƙalla dai ba ka yi sallar da ana ta ba, ba ka yi kaza daidai ko ba daidai ba. Saboda haka abin sha'awa, ayoyi da hadisai sun kunshi duk wata buƙata taka. Yanzu ka ɗauki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Atina fid dunya hasana, hasanan nan ta kunshi buƙatun ka ɗayan uku. Na sha faɗa buƙatar ka uku ce babu ta huɗu. Abinda kake so Allah ya baka, abinda kake so Allah ya yaye maka, abinda kake so Allah ya kare ka. Akwai ta huɗu shikenan. To kaga in ka ce atina fid dunya hasana duk sun shigo. Kuɗi kake so, hasana ne. Lafiya kake so, hasana ne. Haƙinka ya maƙale ba a baka ba, hasana ne. So kake a ce to shikenan a kawo kuɗi, hasana ne. Duk abinda da yake kyakkyawa, hasana ne. So kake Allah ya kare ka daga wani sharri, shi ma hasana ne. to saboda haka ka samu ayoyi kuma abin sha'awa duk malamai suna cewa babu kwarewa da fasaha da take addu'a qur'ani ko hadisi wannan fazantan Allah ne subhanahu wata'ala wannan kuma zance ne na ma'aiki alayhi salam wanda ya fi kowa fasaha saboda haka addu'o'in da qur'ani ya kunsa ko hadisi sun fi kaiwa matuƙa da kuma karbuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya madaga mutakatar ya ba mu lafiya da zama lafiya
amin
sallallahu wa sallim wa barik wa ali wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.